الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الله دي 25 ga watan Al-Muharram Hijira 1447 wanda ya dace da 20 ga watan 7 shekara 2025 miladiyyar haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi salam. Ci gaba da karatu na Mustalahul Hadith a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Misbahur Rawi wallafar al-ustaz al-allama Abdullah Bandu rahimahullah. Wanda shirye darasi na 17 darasin da ya gabata mun tsaya bayani akan al-muttalib da zamu tashi riwayatul majhuli wal mubhami wal mukhtalit. Alaice marwiyu majhulin bi na'tihi al-khafi aw qillatir rawi aw ibhamin nufi majhulu 'ayni shaykh wahidin sumi illam yusak narudduhu kal mubhami shaykh kathirin lam yusak masturu majhulu hali raddahu al-jumhuru min su'i hibzihi tarafa mukhtalit naruddu ma haddathahu ba'du faqat. To idan ba manta ba Sheikh Abdullah rahimahullah yana bayani akan nau'ukan hadisai waɗanda a ƙa'ida ta ilimi ta bincike ba za a karɓe su ba, ba za a yi hujja da su ba, wato mayar da su ake yi. Wanda daga ciki malam yake cewa riwayatul majhuli, ai riwayatu al-majhuli ar-rajul al-majhul, riwayar mutumin da yake ba a san shi ba, an jahilce hakikanin lamarinsa ta fuskar adala ko rashin adala, to sai yayi riwaya wanda ba a da tabbacin shi siƙa ne, amintacce ne ko ba amintacce ba ne, wannan shi ake kira da al-majhul. To me hukuncin riwayarsa? To shi ne malamai suka ce shi ma riwayarsa ba a karɓa. Sharaɗi ne wanda zai zo da riwaya, dole sai ana da yaƙini akan cewa shi ga halinsa. In na kirki ne a karɓa kai tsaye, in kuma mutumin banza ne sai a rauna nashi kuma a yi watsi da riwayarsa. Wal mubhami ko kuma wanda aka ɓoye hakikanin lamarinsa, ga abin da ya shahara da shi amma sai a ambace shi da wani laƙabi ko suna wanda ba san shi da wannan ba, ko a ɓoye sunan nasa gaba ɗaya sai a ce dai ƙala fulanun, ai wani ya ce, to shi wani ɗin waye? Wal mukhtalit sai kuma wanda ya samu ikhtilati, shi ne rikicewan ƙwaƙwalwa, shi an san shi kuma amintacce ne, to amma daga baya sai ya samu matsala, ƙwaƙwalwarsa ta ɗan taɓu, imma dai saboda yanayin tsuha ƙwaƙwalwa kila ta yi rauni ko kuma ya zama abin da yake iya kiyayewa a da yanzu baya iya kiyaye shi, akwai rashin lafiya shi ma yana sababa wannan. Mutum ya kamu da wata cuta, to ya zama ta taɓa ƙwaƙwalwarsa, da shi ba a karɓar riwayarsa. Haka akwai wanda taɓin ƙwaƙwalwa na rashin lafiyan zai kama shi, wani damuwa ko bakin ciki kan abin da ya rasa. Da dama an samu daga cikin marwayata waɗanda suka rasa matansu, ƴaƴansu, iyayensu, sai kwakwalwarsu ta danta. To a dalilin wannan, duk abin da suka ruwaita bayan wannan cutar ba za a karɓe shi ba. Wasu kuma sun samu gobara a littattafansu. Wasu labararinsu ya ƙone, wanda ya sabbaba ja musu matsala irin su Abdullahi ibn Lahiya. To ya haɗu da wannan jarraba, babban malami ne. To amma daga baya bayan ya kashe rayuwarsa wajen tattare littattafai da abin da yake ruwaitowa daga malamansa, yana ta rubutawa, sai gobara ta zo ta ƙone wannan abu. To sai ya samu rikici a kwakwalwa. To sai ya zan duk da dai wasu malamai na cewa dama tun kamin ikhtilatin dama shi yana da illa, yana da rauni. To almuhim wannan dai shi ake kira da al-mukhtalit. To waɗannan duka nau'ukan mutane guda uku in suka kawo labari ba a karɓa, ba za a yi aiki da shi ba, za a tsayar da labarin nasu har sai bincike ya tabbatar. Shi majhuli sai bincike ya tabbatar da cewa lallai wane ne, kuma sai kani malamai sun wasaƙa shi, sai a karɓi ruwayarsa. Shi kuma buhami sai lokacin da al'amarinsa ya fito fili an ha ganewa ake nufi. Amma ka zo ɗai kana ba da labari ka ce ai an ci, to kaga wannan ibhami ne irin labarin ai na ji an ci. To su waɗanda ka ji sun ce su waye, kaga akwai buƙatar ka fito da su, adilai ne ko fasikai? To shi ka haka shi ba mai matsalan kwakwalwa haka, ko kuma a haka kawai kwakwalwar da yau da gobe matsaloli suka sa yadda yake haddace abubuwa ya kiyaye su a da, yanzu ba ya iyawa. Ana samun irin waɗannan matsaloli. Ko yawan mantuwa ya shigo, ko yawan gafala rabkada, ko kuma rashin fahimtar abubuwa, duk wannan yana faruwa ga ma'abuta ilimi. Sai haka da ɗalibi ne haziki mai ƙoƙari mai himma, to amma daga baya kuma to irin wannan in yazo da labari ba a karɓa a wannan yanayin da yake ciki. Ba zai zo ya ce ma ai a makaranta na ji malam ya ce kaza ba, sai ya ce to ai kai kana da matsala. inda a da ne to irin waɗannan ba sa karɓar riwaya a karɓa. To shi ne malam ya ce marwiyu majhulin, su ne malam zai yi tafsilin su. Marwiyu majhulin bi na'atihi al-khafi, shi amfanin ilimin hadisi, ko da yanzu kaga dai ba riwaya ake yi ba, to zai koya maka yadda za ka dinga mu'amalantar mutane. Akwai wannan darasi a cikinsa, da yadda za ka mu'amalanci mutane ta fuskar labarinsu. To shi yasa duk wanda yake da ilimin hadisi ba za ka gan shi yana da yawan surutu ba, da ya ji abu sai ya yaɗa, da ya ji abu ya buga waya, da ya ji abu ya yaɗa, ba sa wannan. Yawwa, saboda su al'adarsu in labari ya zo sai an bi diddigi, an yi ta haƙiƙi, an tabbatar da ya abu yake. To kaga lokaci ne za a ɗauka mai tsayi. Amma waɗanda su ba su tasirantu da fannin ba, da abu ya zo shi kenan sai su waza shi cikin al'umma. To shi ne malam ya ce marwiyu majhulin, abin ruwaitowar mutumin da yake an jahilce shi, bi na'atihi al-khafi, ta yadda wato an siffanta shi da wata siffa wadda take ɓoyayya. Ta yadda an ambace shi da wata siffa wadda take siffan nan ɓoyayya ce, amma kuma siffarsa ce. An gane? Yanzu kamar shi al-mu'allif rahimahullah wala Abdullahi, yana da sunaye da lakabba daban-daban. Babban lakabin sa shine al-ustaz, wanda an ce tun yana jariri mahaifinsa Muhammad ya samu sa wannan lakabin. Tun yana ma jariri yana tsun mangoyo. Sannan kuma ya shahara da Allamatus Sudan, shi ma lakabinsa ne ga almajirai waɗanda suka zo baya suke yi masa wannan sunan. Ya shahara da Sheikhu Abdullahi, ya shahara da Abdullahi na Gwandu. To akwai kunyarsa wadda ba kowa ya santa ba, shine Abu Muhammad, yana da ɗan Muhammad. To kunyarsa kenan. To kawai da ka zo ba da labari sai ka ce ƙala Abu Muhammad, kuma wai kana nufin Sheikhu Abdullahi. To kaga wannan wata sifa ce wadda take boyayya, ba kowa ya santa ba sai waɗanda suka karanci tarihinsa. Kamar kai ne kana da sunaye guda uku misali. Akwai sunan da iya cikin gidanku ake ambatonka da shi, abokai ba su san shi ba, haka abokan karatu ba su sani ba da sauran al'umma. Akwai kuma sunan da ya ka shahara da shi a makaranta, abokai, kowa yana ambatonka da wannan. To da wani ya tashi ba da labarin ka gaya masa kaza, sai ya ambaci wancan sunan da iya gidanku ɗaya ake ambatonka da shi. Ina na kiran ka da ɗan Lani ko ɗan Asabe. Wanda da za a zo waɗanda ka yi karatu da su tun firamare, sakandare, in za a ce musu ai ɗan Asabe ya ce, sai sun ce wai ɗan Asabe. Ko ba haka ba ne? To yarwa da kaga sifa ka ce, kuma kai da ka ji ka san cewa da kai aiki. To shi ne, auƙillatin rawi. Haka daga cikin dalilan da ke sa rawi ya zama majhuli shine ya zama ƙarancin wanda ya riwaya daga gare shi. Idan malami ya zama bai da almajirai sai ‘yan kaɗan, kila mutum ɗaya ko mutum biyu, su kaɗai suka yi riwaya gare shi, to wannan akwai jahala a ciki. Da mutum ne wanda yake sananne ta fuskar karatu, to da ya kamata a ce an samu marwaita daga gare, saboda al'ada ilimi baza shi ake. To in ya zan ko mutum biyu ɗaya ne sun kaje ruwaya daga gare ka, to alamu ya nuna kai ba sananne ba ne, ba ka da almajirai, ba ka karantar da kowa. Awi bihamin, ko kuma aka yi ibihami aka ɓoye sunansa, kawai da aka zo ɗaya sai aka ce ƙala fulanun ko ƙala rajulun. To ai din namijin rajulun ne, duk ɗan adam fulanun ne. To kaga ba san da wa kake ba, ko ba haka ba? To wannan nau'ukan guda uku da ya ambata ko guda huɗu, dukansu suna ɓangaren jahala ne. An gane? Dukansu, shi ya sa mala ya haɗa maka su, saboda suna da alaƙa da juna. To shi ne mala ya ce nufi ana kore karɓar riwayar majhulu ainin, wanda anka jahilci zatinsa, wato shi karan kansa ma ba a san shi ba, ballantana a san halinsa. Ba a san nasabarsa ba, ba a san malaman da ya karatu gare su ba, ba a san garinsu ba, ba a san almajiransa ba. To wannan shi ake kira da majhulu ainin. Na fatar an gane. Shi ko daga sama ya faɗo ba sani. To mala ya ce ana kore riwayarsa. To waye majhulu ainin? Sai ka kaddara huwa anan. Huwa shaykhun, shaykhu wahidin. Shi ne wanda aka samu mutum ɗaya riwaya daga gare shi. Shi ɗalibi ɗaya yake da shi. Shi kaɗai za a samu labarinsa a wurinsa. To wannan majhulu ainin. To shi ne mala ya ce sumi. Da wannan suka sa masa suna cewa shi ne majhulu ainin, shaikhu wahidin, wanda yake da an samu malami ɗaya yayin riwaya daga gare shi amma fa illam yusaq in kuma ba a aminta ba a samu wani daga cikin a'imma da yace shi suka bane mu kiyaye ma'ana an samu rawi mutum ɗaya riwaya daga gare shi amma kuma an samu wani daga cikin a'imma na malaman hadisi yace wannan malamin suka ne to kuma jahala ta koru amma da aka samu mutum ɗaya riwaya daga gare shi kuma babu wani wanda ya wasaka shi to ya zama majhulu ainin to shine malai yace na rudduhu wannan hadisin sa muna mayar da shi kalmu buhari kamar yadda muke raddin rawi wanda aka boye sunansa ko aka boye sifarsa ko aka boye lakabin da ta shi kawai za a fahimce shi to sai nau'i na biyu na jahala shaykhu kasirin sai malamin da shi kuma an samu shehu ne da yawa sun yi riwaya gare shi amma lam yusaq amma kuma ba a samu wanda ya ce shi suka bane ba wanda ya wasaka shi an gane cikin malamai kaga kenan jahalatu ainin tafi illa sama ga jahalatu halin to shi sai ya ce maka mashhuru ai sumi mashhuru shi aka ambata da sunan masturu sumi masturu malaman hadisi suna kiran mai wannan sifa masturu kamar shi kuma wancan na farko majhulu aini haka kuma a wani sunan suna kira ne da majhulu halin duk sunan sa ne wato wanda yana da almajirai da yawa sun yi riwaya daga gare shi sun yi riwaya daga gare shi amma kakab malaman hadisi ba wanda yace shi malamin nan sika ne to wannan majhulu halin ne ke an san ainin din sa an san nasabu sa an san almajiran sa an san malaman sa amma kuma malamai masu wasaƙawa ba su wasaƙa shi ba to shi ma ba a karɓar riwayar sa a wurin mafi yawan malamai shi yasa yace raddahul jumhuru malaman hadisi mafiya yawa har na usulul fiqh sun yi raddin riwayar sa an gane ba za a karɓa ba shi ma sai sadda halin sa ya bayyana man su'u hibzihi tarafa mukhtalit man duk wanda su'u hibzihi kiyaye wasa ta yi muni tara kuma abin ya bujiro mai daga baya ba haka yake ba an gane rawi ne mai kiyayewa mai harda dabitul hibzidi to amma daga baya sai wani dalili ya bujiro masa sai har da taska samu matsala ko ya samu yawan mantuwa ko ya samu gafala da sauransu fa mukhtalit to wannan shi ake kira da al mukhtalit wanda ya rikice yawa cakuduwar wasu al'amurra to shi ake kira da al ikhtilat to wannan na ruddu ma haddathahu ba'du faqat to wannan abin da ya ruwaita zamu yi raddin sa amma bayan wannan illa da ya samu abin da ya ruwaita kamin ya samu matsala karbabbe ne abin da ya ruwaita bayan wannan matsalar da ya samu ba za a karba ba duk wannan saboda dai a bididdigi a kiyaye hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan shine hanyoyin da malamai suke bi da kake jin ana cewa hadisi kaza da'if mawdu ba wai haka kawai ake kallon hadisi dai ayi masa wannan hukuncin ba sai an bi waɗannan ka'idodin an gane ko to shine na ruddu ma haddathahu muna mayar da hadisin da shi al-mukhtalit ya bada labari ba'du bayan wannan ai ba'da su'i hibzihi bayan samun illa wajen hardarsa faqat kawai kenan abin da ya ruwaita kamin wannan lokaci karbabbe ne eh wannan ba za a ki karbarsa ba tunda a wannan lokaci babu wannan illa din sai nau'i na gaba wanda shi ma ba a karbarsa المصحف والمحرف سي حديثي wanda aka yi tashifin sa ko kuma aka yi taharifin sa shi ma ba a karbar sa ma gayyaru bin naqt fal musahhaf ma gayyaru bi shakal fal muharraf mala yace ma gayyaru hadisin da aka samu wasu daga cikin marwayta sun canza sun canza shi bin naqati amma ta fuskar digagga kamar ta'un aka mayar da ita ba'un ko ba'un aka mayar da ita ta'un ko ta'un aka mayar da ita nunun ko ba'un aka mayar da ita nunun ko qafun aka mayar da ita fa'un ko gainun ko za'un aka mayar da shi ta'un aka canza dai digo daga yadda yake to wannan fal musahhaf shi ake kira al musahhaf eh an samu tashifi kenan eh wannan yana shiga a bangaren digagga ma gayyaru zai bada misalai ma gayyaru bi shakali ko bi shakli fal muharraf shi kuma abinda marwayta suka canza shi ta bangaren wasali shine al shakal fal muharraf shi kuma shi ake kira al muharraf eh wasalin na rufu'a a mayar da shi fataha abin nan nasaba ko nasaba a mayar da ita jarra to wannan an samu at-tahrif fi sanadin to wannan yana shiga a cikin wato sanadi sanadin hadisi yana shiga a cikin sanadin hadisi eh ina misali ma'ana yana nufin sunayen mazaji eh kabuzarin muzahimin sawabuhu fi nuddarin murajimi to kamar inda aka samu wasu daga cikin marwayta sun yi tashifin sunayen wasu ruwatu kamar buzzaru an gane da sunan muzahimu to duk wannan tashifi ne da shi na farkon a da kuma na biyun sawabuhu abinda addaidai na farkon can da yace ka buzzarin bi tashdidiz zalim sawabuhu nuddaru nuddaru kaga ya canza ne an samu me kenan yawa tunda kaga dalun ne amma sai ya canza dalun sai ya kawo zalun eh kaga an samu canji ta fuskar digagga kenan eh bazayin bace dalun zalum
ba'un kuma yame da ita nunun
yawa kuma ga ba'un kaga biyu kenan eh buzzaru ana nuddaru sai yace buzzaru ya canza ba'un ya kawo ya canza nunun ya kawo ba'un ya canza dalun ya kawo zalum to haka muzahimu shi ma tashifi ne abinda addaidai murajimu murajimu shine sunan rawi din daidai kaga shi ma an samu tashifi ya canza ra'un zuwa ya canza jimin zuwa eh to duk wannan ana kiransa at-tashif to wannan kaga isnadi kenan wa fi sulaimin bi salimin wal matan to wa fi sulaimin haka an samu tashifi a cikin sunan ko tarifi a cikin sunan Sulaimin sai zo da mi Salim ana Sulaim sai ce me sai ce Salim kaga akwai bambanci yawa sinun na da damma sai mayar da damma din ta koma fataha to shi kuma an samu taharifi ko an samu at-tahrif to wannan a bangaren isnadi wal matan a bangaren matani kamar hadisin da ake ruwaitowa cewa yushaqquna al-khutaba annabi sallallahu alaihi wasallama ya da tahziri akan cewa nan gaba za a samu wasu masu khutuba da wa'azi wato suna tsatsaga khutubobi ma'ana suna ainihin wato kera khutubobi da magana idan kasan ana tsaya a kera waka to har annabi ya nuna cewa akwai tsinuwa a tattare da su ko kuma ya tsine musu a wani lafazin la'ana allazina yushaqquna al-khutaba tashqiqa ash-shi'ri to wasu daga cikin marwayata da suka zo sai suka canza wasu kalmomin madadin yushaqquna al-khutaba sai suka ce yushaqquna al-hataba kaga al-hatab ita ce al-khutab khutubobi an gane jam'u khutubatin wajen tashqiqa ash-shi'ri shi ma sai suka ce ash-sha'ri shinin tana da kasara sai suka mayar da shi fataha ash-sha'ri shi ne gashi ash-shi'ri kuma shi ne waƙe to wannan kaga shi ma an samu mi a na farko an samu at-tashif daga al-khutab zuwa al-hatab kuma an samu taharifi a nan wajen ash-shi'ri aka mayar da shi ash-sha'ri kaga an samu taharifi kenan to wannan duka a iya wato matani shine mala yace al-fathu yima wato kha'un din nan fataha a ce ha kuma a cire digon lahan wannan kuskure ne ai lahanun wato barna ce ba ai karama ba to wannan an same shi ne daga cikin wasu marwayata wasu daga cikin marwayata kamar su ibnu shahin duk sun fada wannan kuskure to sai misali na gaba shine yace sittar rawasuli shay'an wahtajar ibnu lahi atin bimimin qad zakar to daga cikin tashifi ko taharifi da aka samu amma a matani shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa man sama ramadana summa atba'ahu sittan min shawwalin wanda yayi azumin ramadana gaba daya sanan daga baya ya samu shawwal ya shigo ya samu kwanaki guda 6 ya azumince su to daga cikin marwayata sai ya ce a'a sai ruwaito 6 sittan din ne ya mayar da shi shay'an summa atba'ahu shay'an min shawwalin to shine 6 sunansa Abubakar As-Suliyu shine wannan kuskuren shine yace rawasuliyu shay'an to wannan shine to sai hadisi na gaba shine hadisin da aka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ihtajara rasulullah sallallahu alaihi wasallama hujratan fil masjid annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa an yi masa rumfa a cikin masallaci da me ya dinga itikafi da wasu al'amurra to wasu daga cikin marwayata kamar ibnu lahi'a abdullahi ibnu lahi'a sai ya ruwaito shi bimimin ya canza ra'un ya kawo mim sai ya koma ihtajama ihtajama ma'ana yayi kaho ihtajara ya riki wata rumfa rumfa shine ihtajara daga hujura ne to kadiza karshi ibn lahiya haka ya ambaci wannan hadisin da wannan lafazin eh to a irin nan kuskuren sai kai raddin sa sai ka koba ga abin da yake daidai shi yasa malamai suka ce a ka'ida na ruwaitan magana to ka ruwaice ta da lafazinta ba da ma'ana ba ma'ana hatta harufan da mutun yayi amfani da su to karka canza an gane eh karka canza harufan ko kalmomin sai ka kawo abin da yake daukan ma'ana wa'ancin kalmomin nashi ina fatar an gane ina misali kamar kace misali Zaidu bai je makaranta ba sai wani abokin shi ya baka labari haka to in ka tashi haka zaka fada yadda ya fada karka ce ban ga Zaidu makaranta ba ko kuma a'a wani abokin Zaidu ya ce bai ganshi makaranta ba kaga bai je makaranta ban ganshi makaranta ba duk ma'ana ɗaya ce to a ka'idar riwaya wannan haramun ne lafazin da kaji haka zaka bashe shi an gane kuma kakka yi taqdimi da ta'khiri eh kar kalmar da ya fada karshe ka dauko ta ka kawo ta harko wanda a harko duk wanda yana daga cikin canza ma mutum magana yanzu yana da damar ya kai ka kotu ya ce ka canza mai magana kuma alƙali ya hukunta ka sai ya ce to ka yi mai khiyana ina ba da ran gane yauwa in kuma baka iya ruwaito lafazin yadda ya fada wala Allah ka manta eh to sai ka nuna alama cewa ba haka kaje ba sai ka ce ina zaton kamar haka yace sai ka nuna shakka amma kar ga yade laki dai ka ce ai wani yace ai malam wani yace kaza kuma in an hako ba sai aga ba haka malam ya fadi ba ko ka rage wata kalma ko kai mai karin wasu kalmomi wadanda ba sa cikin lafazin sa ko kuma kai taqdimi da ta'khiri ko kuma lafazin da ya fada daban kai kuma sai ka dauko ma'anar wannan shine al-asl eh amma kaga yanzu ba haka ake ba shi yasa karerai suka yi yawa to sai hadisu Jabirin fil ahzabi sai hadisin Jabir dan Abdullah dangane da yakin Ahzab da yake cewa Rumi ay Rumiya Ubayyun gundarun abi lahunumi to shi Jabir yake ba da labari cewa akwai Ubayyu an halbe shi a yakin Ahzab to shi gundar din nan rawi ne daga cikin marwayata sai ya ruwaice shi da lafazin abi sai ya ce wai a Jabir ce wai Rumi abi sai kawo shi da idafa wanda Ubayyu daban abi daban Ubayyu tasgiri ne na al'abu tasgiri ne na al'abu to shine sai a ce Ubayyu an gane to shi Jabir Ubayyu yace ba baban sa ba yana nufin baban sa aka halba a yakin Ahzabu ba to shi gundar da yazo sai ya canza sai yayi mi anan me yayi tasibi ko taharifi taharifi yayi Ubayyun abi an samu kuma tasihifi wajen hamza daga u sai koma mi to kaga tasihifi kenan haka daga ba ya koma bi to duka an samu a wannan lafazin sai malamai suka ce to wannan ai ba daidai bane domin mahaifin Jabir ai tun a yakin Uhud ma aka kashe shi to shine yace lahunumi shi haka yake jingina majabir din ko haka aka jingina ga shi gundar cewa ya nakalto hadisin ko ya fada hadisin a haka an gane haka nau'i na gaba waqa'ilun da wanda yake fada wata magana sahafahu fil ma'ana amma maganan nan ya canza ma'anarta ma'anar da ake nufi daban shi kuma abin da ya fada daban an gane shine yace fi anzatin ba ana zatin ba fi anzatin aka ce anaza taf'ilat takari fi anzatin amma asali anazatun shine asali nunun din fataha gare ta ba ma darurar waka ta sa dole sai an daure nunun din fi anzatin hayyun washatun yu'na to shine waye hadisin da aka ruwaito daga Abu Musa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Musa al-Anzi yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama sallan Nabi sallallahu alaihi wasallama yawmal idi manzon Allah yayi sallah a ranar idi ila anazatin zuwa ga wata sanda itace anaza an gane anan kenan a lafazin hadisin to sai aka samu wani da ya tashi ruwaito hadisin sai ya ce ana zadin nan wata kabila ake nufi daga cikin kabilan Laraba ai salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salatal eid ila anazatin ai ila kabilatin yawa sai ya ce ai akwai wata kabila cikin kabilan Laraba da ake kira anaza saboda haka ita ake nufi kaga ya dauke ma'anar hadisin wani kuma da yazo yace a wayuuna shatun kai akuya ake nufi annabi yayi sallar idi yana fuskantar wata akuya saboda daga cikin sunayen awaki akwai anaza to kaga duka labazin na daukan ma'anoni akwai wata kabila daga cikin Laraba ana kiranta anazatu sanda ana kiranta ana karamar sanda haka musamman wadda aka dan yi wa mashi sannan kuma akuya ana kiranta da anaza to wadda take cikin hadisi sandar ake nufi su kuma ruwaita wasu da suka zo daga baya wacce ya bata ma'anar akuya wacce ya bata ma'anar kabila kaga wannan an samu me an samu to wannan shine to sai al-mu'allaq wal mursalu wal mu'dalu wal munqati' to haka ne malai yake ta kawo maka labari kala kala nan za mu kwana insha Allah to duka wannan in kana karatu cikin littattafan hadisi za ka yi ta ganin malamai na bayani hadisi kaza an samu tasifi hadisi kaza an samu taharifi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته